a Washington, D.C. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai Shanu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, inda a yau ma 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu kammala maudu'in mu na taimakekeniya. Bayan da taimakekeniya ke neman bata, waɗanne irin al'adu aka ɗauka a wannan zamanin?
Wai a ce a ɗauko yaro yana rungumar yarinya, yaro yana sumbatar yarinya, wai ango da amarya a gaban iyayensu, a gaban duniya, bata sai ka ce wasu tantabaru ko tsuntsaye. To za ka ga ina ya samu wannan al'ada.
Dava dai na san maganar yanayin biki a wannan zamani na ci miki tuwa a ƙwarya.
Amina, bar wannan maganar yanzu dai sai wata rana. Jama'a, muna dai tafi da ƙarin bayanin wannan kutsurin da kuka ji.
Idan masu sauraro ba su manta ba, a sati 3 da suka gabata ne muka ɗauko wannan maudu'in, kuma muka yi ma masu sauraro alƙawarin wato kawo ƙarshen tattaunawar zauren namu.
Daga bisani kuma za mu shiga zangon domin iyali, inda za ku ji wani labari mai ban tausayi.
Sai ku yi ta zo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
To jama'a, da farko za mu fara ne da ƙarshen tattaunawar zauren mu ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari.
Wai menene zamantakewar? Me zaki ga mana bambancin zamantakewa da taimakekeniya ko yi da juna, ko ma menene tsakanin yanzu da waɗancan shekaru da ake ta bita?
To, bambancin gaskiya kamar yanda na faɗa ne a farko, kuma kamar yanda Malam Abdulra'uf ya faɗa, kuma haka Malam Aminu ya faɗa, cewar rayuwar da an gina ta ne akan tushe na yadda da amincewa juna da kuma duba da addini. Saboda za ka ga cewar mutanen da kafin ka samu wanda ya sauke Alkur'ani sai ka sha wahala. Amma idan yau aya ɗaya suratul Ikhlas mutum ya sani, to ita fa zai rike kamkam, kuma ita zai yi aiki da ita. Sannan idan ka duba zamantakewar iyali yanzu, za ka ga da kamar yadda Malam Abdulra'uf ya faɗa, aure ne ake shi a sauƙaƙe, amma mu yanzu aure ne a kashe miliyoyi. Amma kuma ga zawarawa nan jingim, ga 'yan mata nan jingim. Saboda me abin da yake faruwa a da? In yaro ma, ni na san a unguwanmu na taɓa jin labarin akwai wani yaro da ya gagara baya jin magana. Babu wanda kullun addu'a ake masa a unguwarmu, kullun addu'a ake masa. Daga ƙarshe babban malamin unguwanmu ya ce ai shegantakar da wane yake yi don ba shi da aure, ce a wanke 'yata a bashi. To kaga shi da aka bashi yan nan ba komai zai dinga kalla ba, darajar iyayenta da darajar iyayensa aka bashi.
Ba shi ba.
Kuma ba zai kalli cewa wance ta aure ni dan ina da kwalin digiri ko dan ina zuwa kasuwa bane. Kaman yanda na faɗa ne, ai addini ya gama komai. Duk abin da kai dan shi, to sakamakon ka yana jikinsa. Wanda ya aure dan Allah da Annabi, to sakamakonsa suna ga Allah da Annabi. Wanda ya aure, to yanzu zaka ga aure shine ginshiki, tubali na gina al'umma. To mu Hausawa zaka ga daga ba kuma kamar yanda ka faɗa ba, wai iya Hausawa bane. In ka duba al'adar Bakano da ɗan Jiga da ɗan Katsina, in ka tafi ma Najeriya, ka tafi Afrika, kusan al'adar mu iri ɗaya ce. al'adar mu iri ɗaya ce kuma idan ka gangaro ragowa ne makekeniya idan ka gangaro addinan mu sune dai major addinai Christianity da Musulunci wallahi duk abinda addinin Kristanci ya koyar na kyawawan ɗabi'u haka addinin Musulunci ya koyar
to ba gashi nan ba kamar yayyen mu suna faɗa yadda zamantakewa take a jos
amma wannan ba misalin ma da zan kawo maka da sayyidina rasulullahi zan kawo maka lokacin da kafiran maka suka matsantawa musulman da suka yi hijira au da suka yi musulunta ina sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace su tafi Habasha, Ethiopia, gurin Krista yace su tafi. Yace ku tafi gurinsa saboda koyarwa addinin sa da koyar addinin mu kusan ɗaya ce. A addinin Kristanci an yadda cewa ginshikin iyali aure. Ginshikin al'umma zamantakekeniya, taimakon juna. Kuma Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani ya halice mu daban a addinance ya halice mu daban a al'adance ya halice mu daban a komai da komai kuma Allah ya gaya mana dalilin da yasa yayi dan me dan mu fahimci junan mu ba dan mu fada ba dan mu watsa tattalin iyali ba dan mu watsa mutuntaka da daraja ta dan adam ba so zaka lura yanzu al'adar Bahaushe musamman in ka zo ginin al'umma wato aure wallahi yanzu abin da yake bani tsoro yake bani kunya wai kaga yanzu wani abu da yake yawo a wannan kafafan sada zumunta wai aje a dauko yaro yana rungumar yarinya yaro yana sambatar yarinya akwai ma wani iskanci da na gani wai ango da amarya a gaban iyayensu a gaban duniya inda aka san mace da kunya har sai na sulla yana siffanta kansa a kunya da budurwa wai kaga budurwa ya dauki abinci a baki ya gunsa mata sai kace wasu tantabaru ko tsuntsaye to saka ga ina ya samu wannan al'ada ba wani abu bane wannan abu rusa iyalinsa zata wallahi zaka ga mu yanzu mun dauko su kansu haƙin ina magana har su kansu Christianity da su faɗi inda addinin Kristanci yace in za su yi aure wannan sharholiyar da iskancin da lalacewar a faɗa babu a cikin Bible haka babu a cikin Al-Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so daga nan aka warga tsarayuwar iyali
Malam Meda barista ta faɗi wata wato magana guda ɗaya a cikin jawabanta wata kila daga kanta nake so ko za ka yi tsokaci yawanci duk mutanen da za su yi magana akan tarbiyya da haɗin kan al'umma da abubuwa na kirki ma'ana za su yi magana akan lalacewa wannan zamani wai sai a dinga danganta su da wannan abin da ake cewa social media kafofunan na sada zumunta su Twitter ne su Facebook su Instagram su WhatsApp da makamantansu wai wacce rawa kake ganin sun taka wajen rugujewar wancan abin kirki da aka san al'umman mu da shi na taimakekeniya da soyayyar juna da ƙaunar juna kuma yaya kake ganin za a yi amfani da su a farfado har ma a wuce wancan abin da muka rasa a baya
Ni to gaskiya maganganun da ta faɗa gaskiya ne amma abin da za ka duba yanda ake so a farfado a yi waye kamar yadda na faɗa ne a baya duk abin da ba gwamnati babu shugabanni a ciki gyara ba zai yi ba
kwata-kwata
idan ai abin da aka sani ajo aka sani kuma ajo din iyayenmu ne za su zo su samu tabar masa daban ko angwaye an jera ko akan kubenci umma me kudi wannan kushin ciyas kwaya ɗayan akata he an fi sati ko an fi wata uku ana bada labari lokacin bikin anguwa na akan kujera ya zauna mai laushi kushin ka gani din da abanci za a zauna kuma an yi taron duniya an gama bangaren ka sun ce an yi hila wannan ta bada sile goma wannan ta bada kaza wannan ta an hada gaba daya ka samu 400 shine za a yi ta tarihi an kashe kudi a bikin ka shine in ma an tashi zaka je ka siyo Vespa naira 200 ne
kai angon
Vespa yi da abin ne zamani yake man shanu ne ya ko aka koma aka ringa fito da Suzuki da Kawasaki 410 in ka samu 600 sai ka ware sai a siyo babur a zo a kunna yana didi a ga yara a tare ai ta yadda mun yi wannan tabata amma babban makasudin abin da ya lalata yanzu riyacce da aka diba ta zamani aka shigo da ita shi sa auren baya yin albarka idan baka da kudin da zaka kama wurin da za a yi hidimar biki ba zai yiwu ba. Mu kamar mu yanzu Allah ya albarkaci karamar hukumar mu da arziki da dama.
Wace karamar hukuma?
Fage. Akwai wanda ya shigo neman aure da ƙarya. Da aka zo ya kai ruwa rana ya kori wanda ya zo lillahi wa rasuli su kuma iyaye suna ganin me za su samu inda yarsu za ta shiga suna tatsa. An zo an aura mai yarinya an tashi komai da komai da safi ya fita kasuwa jarin da yake siyan baburan bai an kara su ya kashe a bikin ba ya koma a kasuwa yaran wasu tana gida ya da gida ya zauna akan gari yana kin yi tsada abu ba zai yi ba in a tace ya hece ina ba zai yi wallahi kin yi tsada ta rasa wace ce ta tsadar ya je kasuwa ba jari ya kashe ya auro ta kasa zama da an zo an yi magana yace ta yi tsada da an yi magana ta yi tsada sai da aka je wajen uban eh sai da aka je gurin uban yarinya to ana fa ya tabu ya aka yi aka je ga yace a kawo shi sai kai shi zaunar da shi suka ci abinci aka dan yi ne ya aka yi eh sai ya faɗa abin da to kaga irin wannan to da yake uban ubani har sai sake dauka wani jari ya bashi kuma irin wannan aure na tarbiya da abin ya rushe har yanzu mu a fage akwai waɗanda suke kamar yanzu ku a jinsin yankin inda aka yanke Kano aka fitar da jigawa akwai yan lemon kowa ya san yadda tarbiyyar su take da iyalinka da iyali na in tana da rabo sai in yi kamu in taka ta haifi namiji ni ta mace kaga sun an hada aure yau su ma zamani ya ki man shanu wannan su ma tarbiyyar da zumuncin da ake babu da duk kudinka duk tin kawonka in kana son a aure a lemon sai dai ka samu bazawara amma ba za a wanke budurwa a baka ba amma su ma yanzu zamani ya ki man shanu sun fantsama aliyabu ya bai baita sannan wannan kama wurin da ake ayi badala da kama wurin da ake yi idan an yi aure a ce za a zo a yi ka zo ta durkusa ka bata kudin cefa ne ka bata abinci ayi waye ga waye ga waye
idan santas
yawa ayi matsala ne ka zo ka yi biki baka gama ba ba a san da ya akai ba ka kama event santan a 300 misali ma fa na talaka 300 idan matar ka ce kuna zaune jarin ka ne kana fita 300 ga yin kasuwar da ba za ka ci a Najeriya ba amma ka je ka ba da ita awa ɗaya awa biyu ta dawo
wai da wasu sukan ce ma wato ado ne a yi biki a gidanka a babbata ga taushe can ga waye can fentin gidan da a bata kowai
to ai wannan ne arzikin
to amma yanzu kaman ku ɗan zamani ba ku
ai yanzu ƙarya arziki ce shigarin bin aya da igiya ba daidai ba ne duk inda aka je aka yi tantantan aka dawo idan da za ka zo ka sa hannunka a kirjin ango za ka je da kirjin shi yake buga saboda yana tunanin inda ya ranto kudin ya za a yi maida haka wannan abin yake kuma
amma me rawar social media a wannan abu tunda mutane suka sa
rawar social media ita ce rawar da shugabannin mu suka bari ta shigo ta yawa kamar inda kwanaki ɗazu na ji kana ɗan jefa masa maganar wai mata suna sukan suna sukan mazajensu da wuka da sauransu da waye ai wannan yana ɗaya daga cikin babban laifi na gwamnati da ta bar hukumomin da suke tace fina-finai da waƙoƙi da kalamai ana fassara indiya da hausa ka gaya min a indiya akwai fim ɗin hausa ƙwaya ɗaya da ake gani amma da kurma kake gani baka san dalilin da ya haɗa wannan da wannan faɗa ba. In mata suna tafiya ban kasan me suke faɗa ba amma yanzu suna zancensu suna abubuwa a fim fa suke nuna ku kuma gashi a aikata ana fassara muku mutanen ku suna aikatawa me sarakunan mu suka yi me mamulluman mu suka yi me kuma masu mulkin mu suka yi wannan su ne babban abin da idan suka je gaban Allah za su nemi abin da za su gaya wa Allah
su iyaye me suka yi su kuma
su iyaye ai
da ai fina-finan gidaje ake shiga
da ake shiga gidaje kan a shiga gida yanzu Saudiya haka tana faruwa duk da dai an je an keta su amma su ba za ka musu wannan ba babu wani film na turanci da za ka shiga musu da shi Saudiya abu ɗaya aka ci nasara akan su yanzu suka bari mata su ringa tuki a shekara 80 misali ma kan ce 2000 da ban zo ba amma yanzu iyayen ba dokar gwamnati suke bi ba kuma ba gwamnatin ce take da komai a hannu ba Allah ya sallada mulkinta da shugabancin iyayen da ƴaƴan a hannunsu da sarakunan da malaman amma sai dai su mulki ne suke yi mai ƙararren kwana su saboda haka har abada talaka shi yake ganin bayan gwamnati gwamnati ba ta ganin bayan talaka
kamar yaya
to ai talakan ake mulka
to
kai ko idan ka riga ka tafi wani yazo dai ka tafin amma wani ne yana nan talakan an haifo amma tarbiyyar da aka samu da abubuwa idan ba malamai aka samu suka dawo kuma gwamnati ta dauki dama abin da aka ce gwamnati ba fa gwamnati ka zo ka azurta kanka ba sai aka ce sayyid al qaumi hadimuhum shugaban mutane shine mai musu hidima haka manzon Allah ya faɗa amma yanzu ba haka ake ba kasuwanci ake da hidimar jama'ar ba yi musu ake ba addinin Allah muna ji fa muna gani fa wuri ne fa zaka ga makarantar islamiyya ake so za a gina sai ka ga in an zo an yi kololuwa an kai ruwa rana a tare 200,000 amma idan wani zai yi takara sai ka ji an samu biliyan kaza kowa ya ba da gudunmuwa
kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin yanzu kuma zamu ziyarci zangon shirin domin iyali da abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu take shirya mana
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanta baiwa ku da ba tambaya nike da ku da ba tambaya nike da
ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min haƙƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya
masu saurare assalamu alaikum alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya uwar gida idan kika waye gari wata rana ƴaƴanki mata ƴan shekaru 3 da kuma 6 suka gaya miki cewa mai gidanki wanda kuma shine mahaifinsa yana lalata da su menene zaki kana idan kana alkali ko kuma lauya aka baka labari cewa wani magidanci ya saki matarsa domin ta kalubalance shi da cewa yana lalata da ƴaƴansa tsakanin mijin da matar wane ne zaka ba ƴancin kula da waɗannan ƙananan yaran to lamarin da shirin domin iyali ya tare kenan a rigasa layin Malam Bello dake garin Kaduna kadan kai ku da nisa ga Fatima Abdullahi ma ya fiye yaran nan da ainihin abin da ya faru
mahaifin yara na ne yake lalata da yara na su biyu mata babba ɗan shekara 7 karamar ɗan shekara 3 to lokacin da na fahimci yana yin lalata da su ita karamar ne ta fara nuna min alama saboda ya tafi ya dade watan shi uku kuma wata daya yake shi yasa ma hannasa ne saboda abun ya zama musu an dade ana yi ya zama musu jiki to bayan na san haka da ya zo shi na sa yaran a gaba akan mu yi magana ni da shi akan me za a yi ga abin da yara suka ce min sai na mai magana ba na su irin maganan ta zama babban magana tsakanin ni da shi. Nace ga abin da yara, na tambayi yara a gaban shi, suka ce ga abin da abban mu yake yana sa mana tilla a gaba da baya da baki yana ji. To sai a lokacin da irin ya nuna tashin hankali bai ba, kawai ya tashi je ya face hanci ya dawo. Wai me muke cewa bai yana nuna bai ji ba ma? Sai nace abin da ka ji ne, abin da kuma kai Allah ya maka. Mun washe gari asuba sai ya kira abokin shi ya zo shi, akwai kuma matsalar da yake faruwa a gidan shi. To da ya zo shi abokin ma ya zo shi ya kira yaran, yaran suka sake fada a gaban shi. Sai yake cewa shi bai taba ma ko zina ba, kuma sai yake tambayan ita babban, wai abba ba biyu bane a gidan? Tace eh abba biyu. Sai yace to waye? Sai tace abban mu. Shine sai yace ai abba biyu ne a gidan, akwai wani abba ma shi ma zai iya. Nace yaron dan shekara 1 da rabi ne, ko kaciya? Wai ai yana da kaciya. Nace to ko kaciya ma ba a masa ba, yaro ne shekara 1 da rabi. To a matsayin shi na mahaifi nace mu je asibiti da yara a gwada su a duba su menene matsalan su ma, tun da gashi nan tabbas a bude suke. To wani matsala? Sai ya ce min shi wannan damuwa ta ne ba nashi ba, ya dau takarda saki ya ba mu abokin shi, abokin shi ya mai komin takarda shi ga saki ya sake ne saki daya. Mu je asibiti kuma ya ce shi ba zai je ba. Na tambaye abokin, na ce to ya san human right? Sai ya ce min eh. Na ce to ina so in je. Bayan sun fita da abokin, sai abokin ya dawo suka dauke ni suka kai ni gurin wani buka. Wai aljanu suke damuna, sa'annan yaran ma aljanu suke damun su. Inji shi wancan din kenan inda aka kai ni. Aljanu suke damuna, ya min tambaya ba na ciwon kai ina yi. To ai wannan sharrin aljanu ne, aljanu ma za su iya bude yara a gani kuma a bude suke, don haka wannan aljanu ne, sharrin su ne. Sa'annan shi kuma baban sai yi a lokacin sai yace ai pampers ma zai iya bude yara, gashi nan ya duba internet ya gani.
Yanzu babban abin da zai ba mutane mamaki da farko, malama Fatima, wannan mijina kina da shi ya haifi yaran ko zuwa da su gidan kika?
Shi ya hadi, shi ne ya haife su, mahaifin su ne. Shekaran mu 9 da aure, su kadai ne kuma yaran su.
Shekara yaran nawa?
Shekara 7 da shekara 3.
Amma yaran nan sun fito sun fada miki da bakin su wannan abu da yake faruwa da mahaifin?
A gaban su har yana duka, har sai da ya fasa mata baki ita babban, fuskarta har yatsun sa ga sunan saboda dukan da ya mata akan tace shi ne. Saban kuma abokin shi akai.
Wasu za su yi mamaki a wani irin gida kuke zama, kuma a wani daki suke zama har wannan abu ke faruwa, baki sani ba ke?
Dakin mu ciki da falo ne. Ni ina ciki, yadda suka ce ina ciki sai ya jawo kofa, dama yana yin wannan, ya ce shi zai kwana da yaransa ko abu kadan dai zai dawo falo ya kwana da su. To bana kawo wani abu saboda mahaifi ne. Sai ya rufe kofa, sun ce ya rufe kofa yake sai ya yi. Ni kuma ina ciki, kuma sun dauko wani mai epidenkirin, sun ce a irin man yake shafa musu idan zai yi, amma ba shi bane. To kuma lokacin da abin ya faru da ya sakin, yace in dai zauna in idda, daga baya yace in bashi yara. Abokin shi ma ya zo shi, a ya zo shi yace kuma sai na bashi yara. To shine da ban wani bawon Allah ya tsaya mu, yace shi ba zai yi a ba da yara ba, dan da har zan tafi gida ba zai ba da yara, ba za a ba da yara ba, zai tsaya mu akan maganar na. Aka kai gurin su Malam Kamis Almisiri, suka ba da kuɗi muka tafi asibitin Dutse su dan tsofo. Aka je aka yi test din yara, aka tabbatar ya bude su gaba da baya. A nan asibitin ne suka ce gashi nan ma yana ma shan gaban su, saboda haka yasa suke jin sha'awa, ya bude musu gurin sha'awar su.
Wato gaba da baya yana yi musu kamar luwadi kenan?
Gaba da baya tabbas. Ita babban ma sun ce babu ma budurci a jikinta, dukan su ma sun ce babu, saboda ya dade yana yi wannan, an dade ana yi, babu wani alama da ya nuna a kwanan ne, an dade ana yin abin da yake faruwa.
Amma Malama Fatima, babu matsala da ta taba faruwa tsakaninki da mai gidan naki har yake barin daki ya tafi gurin wannan yara a falo?
Ni dai tun da nake da shi tsakanina da shi, kutatar baki bai taba hada ni da shi ba. Ni dai gaskiya ga ni dai tsoron shi nake, tsakani da Allah ina jin tsoron shi sosai.
Kina magana za ki koma gida a lokacin da aka samu matsala, ina ne gidan?
Gombe ne.
Ke yar Gombe ce?
Ni yar Gombe ne, daga ni hashi.
A can ya auro ki?
A can ya auro ni.
Amma ina yan uwanki?
Yan uwana suna nan a Findiga, su ma yan Findiga ne. Lokacin da abin ya faru ban faɗa musu ba, amma shi ya je ya faɗa, ya ce sharri na masa. To kuma ni ban faɗa a gida ba saboda gudun tuna ma yara na asiri, dai ni nake gani gara in rufe maganan zai fi. Shi wanda ya tsaya min akan magana ya nemi yan uwana akan su shiga, to amma kuma hakan bai faru ba gaskiya.
Yanzu bayan an je an gwado wannan yara, asibiti ya tabbatar da a gwaji cewa an samu matsala, me ya faru?
Asibiti ta tabbatar, sai asibiti suka ce su wannan magana sai an sa yan sanda a ciki. Yan sandan riga su aka je aka nemo su, suka zo su suka sa hannu aka ba da result to, daga nan sun kira shi ya zo ya ki zuwa. Sai suka kira shi abokin nashi da yake damuna in ba shi yara, suka ce kar ya kara maganan yara. Sai aka maida case din, aka maida shi can headquarter state CID Gabasawa. Nan ma suka kira shi ya zo ya ki zuwa, aka ce za a rubuta letter, aka ba da kuɗi aka rubuta letter akan a kawo shi. To aka ce ma yana Gombe ayi kuɗin mota da, sai aka ce kuma ya tafi. To kafin a kai an kawo shi ko an kai letter, sai aka kawo min sammaci cewa ana neman na a kotun hayar rigasa, ana neman na akan yana so kotu ta karban masa yaransa.
Ba ma akan maganar lalata yaran ba,
bai yi wannan ba, kawai ya ce yana so kotu ta karban masa yaransa a hannuna.
Me yan sanda suka yi tunda sun kira shi bai zo ba har karo biyu?
Sun ce a rubuta laita, an rubuta laita kuma har so biyu, kuma duk ba a kawo shi ba.
Kuma ba a kamo shi ba?
Ba a kamo shi ba.
Amma yana Kaduna ko ya koma Gombe?
Baya Gombe, amma abokin shi dai ya ce wai yana aiki a Lagos. Ni kuma sani na a Adamawa yake, custom ne, ma'aikacin custom ne. To aikin dai a Adama na sani, amma ya ce wai yana Lagos ne. To kuma bayan yan sanda akan an tura laita, to ranar zuwa kotu na je kotu su uku duk bai zo ba. Sai alkali ya ce a yi watsi da shi, ni kuma in juya ƙara. Shi alkali ya bani shawara in juya ƙara alkalin kotar rigasar shari'a kod wannan Dahiru Bamalle. Sai ya ce in juya ƙara.
Ya ne ke juya ƙara?
In me da sa ƙara ni a tunda an yi watsi da nashi, in sa ƙara na.
Tunda ya kai ƙara ya ki zuwa an yi watsi da ita, ke kuma yanzu ya zama ke kike ƙara shi?
Yanzu ya zama ni nake ƙara, aka ba da 3,500 wanda ya tsaya min, aka sa ƙara na. To amma ba a bani takardar ƙara da nayi ba, a jikin takardar nashin aka rubuta min ranar komawa. Mun koma
da me kike ƙara shi, akan maganar yarenki?
Akan maganar ya lalata min yara ne ƙara shi.
To sai dai maimakon kama mai gidanta da take zargi da lalata da ƴaƴan cikinsa, sai alkali ya sa aka kulle Fatima a kurkuku.
Sauraro a nan dai muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, da fatan ku amfana da darasin da ke ciki. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, wato Daniel Brown, da injiniyan mu da ya daidaita mana sauti Mr. Dan Crafton, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ne ke sallama da ku.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.